Democracy dans mon pays.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Zara, wani farmaki a tsakiyar Isra'ila ya jikkata mutum 11 bayan da shugaban addinin Iran ya sha alwashin mayar wa Isra'ila da martanin ladabtarwa a sanadiyar wani hari a makon da ya gabata. Hukumomin lafiyar Falastini sun ce wani harin Isra'ila na jirage marasa matuki a wani asibiti a arewacin Gaza, inda ake yi wa yara rigakafin polio, ya ritsa da mutum 6, galibin su yara. Sannan bakin haure da suka zama 'yan ƙasa a Amurka za su yi tasiri mai mahimmanci a sakamakon zaben shugaban ƙasa na wannan shekara ta 2024.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, yayin da ake shirye-shiryen gudanar da babban zaben shugaban Amurka a ranar Talata, hankalin al'umma a faɗin duniya ya karkata ga zaben. Masu sharhi daga Najeriya na cewa
akwai waɗanda kuma suke kaffa-kaffa da siyasar Amurka, suna ganin duk kowane gauta jani kawai sun san watakila wane ne ice zai dafa 'yan Afirka da ruwan zafi, wane ne ice kuma zai dafa su da ruwan sanyi.
Sannan masu nazarin al'amuran yau da kullun a jamhuriyar Nijar na ci gaba da nuna mahangarsu game da babban zaben. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da Sulaiman Muni Barma, inda a yau shirin zai mayar da hankali kan babban zaben na Amurka. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Mutane 11 sun jikkata a wani farmakin da aka kai wani gari a tsakiyar Isra'ila, yayin da shugaban addinin Iran ya sha alwashin mai da martanin ladabtarwa a sanadiyar wani harin da Isra'ila ta kai a makon da ya gabata. Harin da aka kai da asuba a Tira ya kasance daga cikin barin wuta da aka yi daga Lebanon jiya Asabar. Na'urorin kare har-haren saman Isra'ila sun kakkaɓo da dama cikin jirage marasa matukan, yayin da wasu daga cikinsu kuma suka afka wasu wurare inda babu mutane. Musayar wutar da aka yi tsakanin Juma'a da Asabar a Lebanon ya biyo bayan yadda Isra'ila ta zafafa har-harenta akan mayakan Hamas a arewacin Gaza. Sannan duniya ta zuba ido ta gani ko Iran za ta mai da martani akan harin Isra'ila na ranar 26 ga watan Oktoba da ya wuce. Jami'an Falastini sun ce mutum 6 sun jikkata, galibin su yara, a wani farmakin Isra'ila na jirage marasa matuka a wani asibiti a arewacin Gaza, inda ake yi wa yara allurar cutar polio. Sojojin Isra'ila sun musa kai wannan harin. A ranar Asabar aka kai harin a arewacin Gaza, inda dakarun Isra'ila suka yi wa kawanya, sannan aka ƙaurace wa yankin cikin shekarar da ta gabata. Isra'ila ta yi ta kai sabbin farmaki cikin 'yan makonnin da suka gabata, wanda ya kashe ɗaruruwan mutane, sannan ya raba mutane da dama da muhallansu. An kasa tantance gaskiya tsakanin bayanan farmakin masu cin karo da juna. Dakarun Isra'ila sun yi ta harin asibitoci tsawon lokacin da aka kwashe ana yakin, inda suka ce mayakan Hamas suna amfani da su don gudanar da ayyukan kungiyar, zargin da jami'an lafiyar Falastini suka musa. Hukumar lafiya ta duniya WHO da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai bibiyar al'amuran yara da aka fi sani da UNICEF, da suka yi haɗin gwiwa wajen gudanar da gangamin rigakafin na polio, sun bayyana damuwa a game da harin. Rahotannin harin ma sun fita da hankali. Kasancewar asibitin Sheikh Radwan ya kasance daga cikin asibitocin da iyaye suke iya kai yaransu don a yi musu rigakafi, a cewar Susalia Bolan, mai magana da yawun UNICEF. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma yanzu bari mu shiga babar rahotannin namu. Gabannin gudanar da zaben shugaban Amurka a ranar Talata 5 ga watan nan na Nuwamba, hankalin al'umma daga faɗin duniya ya karkata akan babban zaben. Hakanan ma masu sharhi da dama daga Najeriya suna duba yadda zaben zai kasance. Hakan kuma bai rasa nasaba da irin tasirin Amurka kan kasashen duniya, musamman waɗanda ke ƙarƙashin mulkin demokradiya. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana.
Kama daga motocin fasinja, shagunan kasuwanni zuwa majalisun zaman jama'a da shirye-shiryen siyasa na kafafen labaru, batun zaɓen na daga muhimman lamuran da ake tattaunawa. Tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago Hassan Jika Ardo ya duba yadda jama'a ke zayyana 'yan takarar biyu, Kamala Harris ta Democrats da Donald Trump na Republicans.
Gaskiyar magana, Kamala Harris tana nuna cewa duk wani ba Amerika yana da ƴanci, yana da haƙƙi, kuma za ta lura da shi ko da bai zaɓe ta ba. Donald Trump kuma harkan tattalin arziki yana riƙe da shi, ƙoƙari yake yi daga waje wannan faɗace-faɗacen dinnan inda ake kashe kuɗi da ya datse wannan dinnan. Wannan kuma ita Kamala Harris nuna goyon baya ga Isra'ila da sauran kamar Ukraine da sauransu inda ake kashe kuɗin nan, ita kuma tana gani hakan ne zai sa Amerika ta yi ƙarfi a duniya. Wannan shi ne babban ciki.
Shi ko masanin harkokin siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya duba muradun tattalin arziki ne da salon rayuwa akan zaben na Amurka ga kasashen Afirka.
Muna kallon zaben Amurka zai zo mana ɗaya daga cikin wannan makomar. Ko ya kawo mana 'yan Republican za su zo su damu da me arziki za su ɗauka, duk da Donald Trump yana son a yi harkar arzikin ba dan saboda muna da wata martaba a idansa ba, tun da ya taɓa faɗa cewa Afirka gaba ɗaya babu wani abu da yake gani mai amfani a wurinsa. To amma in har ya gani ɗin zai zo ko ina ne ya bincika, ko kuma in 'yan Democrat suka samu galaba, Kamala Harris musamman mace ce kuma ta yadda da al'adu irin na ɗabbaka fifiko na mata da kuma yadda da harkar fifiko na auren jinsi da sauransu, to za su fara zuwa su shiga lamarinmu akan wannan buƙatu nasu. To amma kuma da me kuma muna kallon cewa babu tabbas akan cewa waye zai iya zama.
Duk da waɗannan bayanan, masanin harkokin siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce kusan duk 'yan takarar a manyan muradu na da aƙida iri ɗaya, in ban da bambancin yanayin aiwatarwa.
Kamar irin su debate da ake yi, wato muhawara tsakanin 'yan takarkaru, za ka ga da zaɓuɓɓuka sun zo a wasu ƙasashen ana ta ƙoƙari a haɗa muhawara. Kamar irin su amfani da media, wani lokacin yaran ma da shugabannin Amurka suke amfani da shi wajen campaign, wasu a Afirka suna kwaikwayo. Amma akwai waɗanda kuma suke kaffa-kaffa da siyasar Amurka, suna ganin duk kowane gautaja ne inda a siyasar Amurka ne, kawai sun san wataƙila in wane ne ice zai dafa 'yan Afirka da ruwan zafi, in wane ne ice kuma zai dafa su da ruwan sanyi.
Amanna da cewa murɗiyar a ringizon ƙuri'u ba ta tsarin zaben Amurka kamar yadda ake zargi a zaben Najeriya, abun fata jagoran demokradiyya ya zama zaɓin jama'a. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Kaso ɗaya cikin goma na Amurkawan da suka cancanci kaɗa ƙuri'a a zaben 2024 baƙin haure ne da suka zama 'yan ƙasa. Kowane tasiri suke da shi a zaben na bana? Batun baƙin haure ya kasance batu mai mahimmanci a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2024. Inda kaso 28 na Amurkawa suka bayyana shi a matsayin babbar matsalar da ta addabi ƙasar. Duk da haka, wannan damuwar da ake daɗa nunawa na zuwa ne a wani lokaci da alƙaluman wannan rukunin al'umma su ma suka cancanci kaɗa ƙuri'a. A shekarar 2022, baƙin haure da ke zama a Amurka sun kai miliyan 46, wanda ya kasance kaso 14 cikin 100 na jumlar al'ummar Amurka. Alƙaluman mafi girma tun bayan 1920. Cibiyar bincike ta Pew ta yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan 23 da suka cancanci kada ƙuri'a bakin haure ne da suka zama 'yan ƙasa. Alƙaluman da suka kai su ga zama kaso 1 cikin 10 na Amurkawa da suka cancanci kada ƙuri'a a ƙasar. Baya ga batun haɓakan alƙaluman bakin hauren, alƙaluma sun nuna yawan bakin haure da suke neman damar zama 'yan ƙasa. Samun ƙarin bakin haure da suke nema zaman 'yan ƙasa sakamakon wani shirin da gwamnatin Biden ya kirkiro don sauƙaƙa tsarin zama ɗan ƙasa. An kammala taron ƙasashen duniya mafi girma akan kare halittu jiya Asabar wanda ya gudana a Colombia, ba tare da cimma matsaya akan yadda za a tattara kuɗaɗen da ake buƙata don cimma wannan manufa ba. Yayin da ta cimma wasu nasarori taron ƙasashen mambobin ƙungiyar na 16 wato COP16 a takaice. Shugaban ƙungiyar taron ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniyar akan halittu Susana Muhammad ya dakatar da taron yayin da ake ci gaba da tattaunawar da aka yi da ya zarta wa'adin da aka keɓe da sa'o'i 14. Sannan wakilai suka fara watsewa don gudun rasa jirginsu. Watsewar da aka yi ya sa taron ya watse ba tare da an cimma matsaya ba, sai dai kuma mai magana da yawun CBD COVID Ainsworth ya faɗawa AFP cewa za su ci gaba da tattaunawar nan gaba don taɓo wasu batutuwan da ya kamata su tattauna a kansu. Za mu ci gaba da aiki domin matsalar tana da girma kuma ba zai yiwu mu dakata ba, abinda Muhammad ya faɗawa AFP kenan bayan tabbatar da kammala taron na mambobin ƙasashen ƙungiyar kan raya halattu da aka yi a Cali. Nauyin da ya rataya a wuyan taron ƙungiyar mai mambobi 23 mafi girma irinsa da aka taɓa yi shine yin bincike da kuma ƙara ƙaimi wajen cimma manufofi 23 da ƙungiyar ta ɗora aniyar cimmawa a ƙasar Canada shekaru 2 da suka gabata don daƙile yadda ɗan adam yake farautar waɗannan halittu kafin shekarar 2030.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu nazarin al'amuran yau da kullun a jamhuriyar Nijar suna ci gaba da nuna mahangarsu game da babban zaben na Amurka. Mai nazari Manmun Sani Adamu ya ce,
gaskiya in ka duba zaben ya taho da waɗansu ababe waɗanda suka ƙara rubuta wutar zaben, na in ka duba kusan su biyu ana yunkurin kashe shi ɗan takarar Republican cewa da Donald Trump. To sannan in ka tsaya ka duba Donald Trump abin da ya shahi kamar 'yan siyasa na Amerika, manya-manyan 'yan siyasa da kuma manya-manyan mutane ma'aikata da sauran manya-manyan kamfanoni haka na ƙasashen waje, ma'ana kamar kamfanoni na ONG wanda suke da alaka da kamfanuka na duniya, kamar ba su son shi saboda mutum ne wanda in ka tsaya ka dibi siyasa ta yi kamar siyasa ce yake yi wadda ta Amerika da ba, wato duk abin da zai yi kamar ya zamanto Amerika ce a gaba gare shi kuwa. To su kuma in ka diba 'yan takarar Democrat, 'yan takara ne wanda su kuma suna son kamar mallakar duniya, kamar ya zamanto Amerika tana da karfin faɗa a shi a duniya, ya zamanto tana ba da taimako ka abin da shahi kiwon lahiya, ka abin da shahi waɗansu abubuwa wanda ke faruwa a cikin duniya. To saɓanin su 'yan Republican kan kunci sabani shi dan takar Republican wanda shi yana ganin cewa kudin America na America na, sannan kuma duk wani abu wanda za a yi kaman ADB entry American, ADB manufa America ka a ce a sa abubuwa na waɗansu kasashe, kaman misali in ka diba haɗin gwiwa na OTAN na kasashen da suka hadu suka yi NATO, kuma haɗin gwiwa na kasashe kuma na Turai kaman le pays occidental, duka dai in ka tsaya ka kula shi bai damu da wannan ba. Bangare dai kuma sai abin da shahi bakin haure da kuma 'yan America wanda azzamni kunci baki wanda suka zo sun zamana sun dade ba su san kuma su ba, suna da ƴaƴa wanda suna da nationality American amma kuma su ga su kuma ba Amerikawa ba, shi ma wani abu ne wanda zai tasiri cikin zaben. To a gaskiya abu ne mawuyaci yanzu a iya hakikance wanda yake iya cin zaben, saboda kaman ana yin sondage, abin da suke cewa sondage na baya bayan nan, wani lokaci ka Kamala Harris ta dan shiga gaban shi da kadan, wani lokaci shi shiga gaban ta da kadan, amma a gaskiya dai in ka tsaya ka kula su ƙasashe kasashen duniya da kuma duka waɗansu ma'aikacin ne na duniya wanda suke so ta samu ita ce wannan Kamala Harris. To shi kuma Donald Trump yana da kaman suciyar na talakawa da ƴan kishin ƙasa mu ga ƴan kishin ƙasa. Amma ni in kabar ni kamar gano tunani ba wai ina son shi ba, amma ni gano tunani sai in ce maka Donald Trump yana iya ya ci zaɓe saboda yana da siyasa wanda yake jayowar ra'ayin mutane, idan ya faɗi wani abu wanda mutane ke so dan ya saba ma waɗansu waɗanda kamar baƙi ne. Da kuma Kamala Harris kamar mai sassaucin ra'ayi ce wanda ke so kamar a haɗe gaba ɗaya a yi waɗansu abubuwa a tare a mance da waɗansu bambance-bambance, amma shi kuma yana ganin kawai ƙasa ce kawai a manufarta shi.
Madalla mamman Sana'a da muke nan mai nazari kan al'amuran yau da kullum. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba, dandalin 'yan jarida.
Sango makocin mutum yi ba shi sauyin a ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida.
Masu sauraro, barkanmu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa. A wannan karan shirin zai karkata ne ka cokam kan babban zaben Amurka na ranar 5 ga watan Nuwamban 2024. Rawar da kafafen labaran kasar ke takawa da irin tasirin da suke da shi kan wannan zabe. Shin ya 'yan jarida ke kallon abin? Muna tare da Jaharu Mamman, mawallafin jaridar Independent Police, da Amma Musa, ɗan jarida a Radio Amfani Zander. Sunana Sulaimu Muni Barma.
Shin Jaharu, yaya kai kake kallon irin rawar da kafafen labaran Amurka ke takawa a wannan lokaci da ake shirin gudanar da babban zaben kasar?
Manyan gidan jaridodi na Amurka suna gudunmuwa ganin waye ma talakan Amurka kai. In zaɓe ya zo, kowane gidan jarida yake yin kirari da sanarwa ya ce to mu ganin manufar ɗan takarawa ne, to za mu kama mishi a irin abubuwan da muka ga ya ce zai ma ƙasa, tun da ya shahi mu ma ci gaban demokaradiyya da ci gaban ƴancin ɗan adam da ci gaban ƙasa. To wannan gamin sai muka ga kama a cikin gudunmuwar da suke badawa gidan jarida da Washington Post, wanda ya ce to wannan gamin da shi bai ya dafa ma kowa, ba ruwan shi da ƴan takarar wannan biyu ne ya kama musu, zai zuba ido kawai ya bar talaka ya zaɓa da kanshi. To wannan abu ne wanda ba a saba ganin shi ba a Amurka, na ganin irin gudunmuwar da ƴan jarida suke kawowa, musamman manyan gidan jarida wanda kamar su wannan Washington Post da aka sani shi mafi yawa daman ɗan takara na wanda ake ce ma ƴan gurguzu kama Democrat su suke kama ma. To sai wannan gamin suka ya hito shugaban gidan ya ce bai su kama ma kowa, kuma wanda ya kawo kucece-kuce wanda ma'aikatan gidan jaridan nashi ma suka yi tir da Allah wadai da wannan sanarwa da ya yi. To wannan abu ne wanda ba a saba ganin shi ba a tahiyar zaɓuɓɓukan Amurka. A jumulle ana iya cewa 'yan jarida a Amurka wato suna da mahimmanci a tsakiyar hada-hadar zaɓe da aka sani a Amurka, wanda ya zama al'ada irin gudunmuwar da suke kawowa ta waye ma 'yan ƙasa kanunsu a kan manufar ɗan takara da kuma irin abubuwa da ɗan takara ya ce zai yi, kuma suna waye ma talaka kai a kan irin illar manufa ta wane ko ta wane.
Shin amma kai ma ka yarda cewa kafafen labaran na Amurka na taka rawar a zo a gani a babban zaben kasar?
Ina gani ai ita kanta demokarasiyyar ta Amurka tun farko ma idan ka diba kafofin yada labarai da kuma musamman jaridu da ƴan fafutukan fararen kula suna daga cikin bangarori guda biyu wanda suka karfafa demokarasiyyar Amurka, kuma har izuwa yanzu suna ci gaba da taka rawa sosai a tafiyar siyasar Amurka. To sai dai idan kana bibiyar abubuwan, akwai muhawara mai zafi da aka yi kuma da har ta kai Jeff Bezos, mamallakin jaridar Washington Post, ya fito da kanshi ya yi bayani cewa daga yanzu ba zai kara kawo goyon baya ko gudunmuwa ga wani dan takara ba, sabani irin yadda aka saba duk lokacin da ake zaben shugaban kasa. Zaka gani yawancin jaridu na kasa Amurka, musamman ka dauka Washington Post ko New York Times, zaka gani yawancin su suna gwada karara dan takara da suke goyon baya. Kuma a wannan karo su kansu yan jarida ne suka fito suka ce ba za su kawo goyon baya ba ga ɗaya daga cikin waɗannan yan takara, saboda hakan na kassara tasirin da suke da shi wajen al'umma Amurka baki ɗaya. Kenan wannan yana nuna maka irin yadda cewa kafafen yaɗa labarai a ƙasar Amurka a kullum suna taka rawa muhimmiya wadda takan yi tasiri wajen nuna wanda zai iya lashe zaɓe na shugabancin ƙasa da ake Amurka. To sai dai abin da ya kamata ka diba kuma shine a wannan shekara yanayin zaben yadda ya zo ne ya sa ɗan jaridar yawancin su in ka diba rawar da suka taka shine kawai na isar da sako, amma goyon baya ga wannan ko wancan kowa ya ɗan ja baya sabanin shekarun da aka sani can ba.
Malam Jaharu, wani irin tasiri kake ganin ita gudunmuwa ko kuma rawar da kafafen labaran Amurka ke takawa a harkokin zaben? Shin yana taimakawa 'yan takara ko kuma su talakawa su fahimci lalle ga ɗan takara da ya fi cancanta su zaɓe shi ko kuwa a?
Wato shi ne na gaya maka, al'ada ce a ƙasar Amurka nan kamar fiye da shekara 40, wanda gidan jaridodi a duk lokacin da zaɓe ya tashi suna da gudunmuwa da suke kawowa, shi ne ta su hito dai ƙarar dai su ce to mu ga sanarwarmu za mu kama ma ɗan jarida kaza, kuma su ba da hujjar me yasa suka kama mishi. Akasari ba wani nasarar rai bane kamar irin namu na nan. Shi talakan Amurka wani mutum ne wanda ya san idan aka tashi kullun da sahe zaka ga cikin abubuwan da talaka yake dauka shine idan yana daukar karin shi da wani dan shan kofin shi ko shayin shi, to zaka ga akwai jarida, ya san mi kasa ta kwana, ya karinci mi ake ciki, kannan a lokacin nan ne zai shiga hada-hadar shi ta safiya. Kenan kaga ana iya cewa lalle gidan jaridodi a can suna da muhimmanci ba karami ba, suna da muhimmanci wajen waye ma mutane kai. Hal a yau a Amurka suna shuraren 'yan jarida su, kuma abubuwan da zaka lura da a cikin 'yan zaɓe ne zaka ga an ce maka wani babban ɗan jarida in ya hito ya yi magana zaka ji ana cewa wani ɗan siyasa kaza a yayi bugo, saboda babban ɗan jarida na gidan jarida kaza ya ce ya goya mai baya. Har ya kai in ɗan jarida ya ce ya yarda da ɗan takarawa ne zaka ji ana ta yaɗawa, shi kanshi wanda aka goya ma bayan ya zaka ji yana alfahari da wannan ɗin na samu goyon bayan ɗan jarida wane.
Malam Amma, kana ganin akwai tasirin da ita gudunmuwar kafafen labarai ke yi, ayyukan da suke yi da kuma faɗakarwar da suke yi ta canzawa masu kaɗa ƙuri'a alƙibla?
To Suleiman, a da sun yi tasiri, amma a wannan karo dai a wannan zaɓe na Amurka ina ga sosai ma tasirin nasu ba shi da wani ƙarfi, wanda ni ina ga wannan ne ma ya sa ita wannan jarida ta Washington Post misali suka ce kwata-kwata ba za su goya wa takarar Democrat baya ba, wadda a can baya ita suka saba goya wa baya. Tun bayan wannan alloba ta COVID-19 akwai mutane da dama musamman a ƙasar Amurka da ma sauran ƙasashe na yamma wanda suka dawo daga rake manya-manyan gidan jaridu, kuma irin yadda takarar ta zo a wannan karan da irin canje-canje da aka samu, ina gani tasirin da gidajen jaridu ba zai kasance ba irin wanda aka sani can baya sosai. Za a ga bambanci, watakila ma za ka gani cewa wannan zaɓe kamar yadda ake faɗi har yanzu ɗan takarar biyu su kasance kankan, wanda ko da ma an samu bambanci tsakanin 'yan takarar zaka gani bambancin bai taka kara ya karya ba, saboda su 'yan jam'iyyar ta Democrat 'yan takarar da suka tsaya wato Kamala Harris kaga ita ma Allah ne da ya ce kawai ita za ta tsaya domin ba ita suka yi nufa ba. Kuma shi kanshi Donald Trump yanda ya ɗauko farfaganda da cewa zai iya kayar da shugaban ƙasa Joe Biden ya sa abubuwa sun canza a lokaci guda, da kuma wannan zai sa mutane duk wani lissahi sai an sake shi, sai dai mu jira mu gani kuma yanda za ta kaya.
To a ƙarshe, Malam Amma Musa da kai da Jaharu Mamman, wani irin darasi za a iya cewa a kafafen labarai namu na nahiyar Afirka za su iya koya daga takwarorinsu na Amurka idan har lalle akwai darussan da za a koya din.
Wato da fitowa ka goya ma wani dan takara karara baya a cikin lokacin da ake zabe abu ne mai hadarin gaske duk da cewa wato inci ne na demokarasiya kuma bukata ba da dama na cewa gidan jarida ya fito goya baya ga dan takarar da yake gani yana da kyakkyawan manufa ta ci gaba da tattalin arziki da sauransu to amma kuma wannan yana da hadari domin abinda aka so kuma ga dan jarida shine cewa da duk lokacin da kake bada labarai ga gabatar da daidaito kada ka nuna bangaranci ga wani bangare na yan takara ko wani bangare da cikin mutane da suke a cikin wani rikici misali dana wannan yana sa kai dan jarida ka kare mutuncinka ka kare kimarka kuma ka kare aikinka kenan wannan shine babban darasi da zamu iya dauka a cikin wannan zabe kuma mu gane cewa da koda ma zaka ce a kullun ka goya ma wani dan takara baya akwai lokacin da zai zo da ko kana so ko baka so ba zaka iya goya mishi baya ba saboda idan kai haka nan kin watakila kai daga nan ka barasu da darajar aikinka har abada
yanzu ku idan ka diba turai ko goyen bayan dan takarar zasu kamar Amerika program din shi ne ake daukowa a aji sai a ce misalin irin wannan abubuwan muhimmancin su a aqidar mu gidan jarida kaza dama mu muna gwagwarmaya wajen ganin mun kawo gudunmuwa wajen haɓaka demokradiya wajen kare kasar mu wajen kare haƙƙin dan adam to gwannin dan takara ya kumshi wannan abubuwan da muke takuwa da su mu daman gidan jaridan mu wanda muke saka ido da su ya kwashe su ya ce zai yi su to musamman wannan abubuwan da ya dauka ce zai yi to mu ma za mu kama mishi a tahi kaga kenan ba wani shi bane ya burge mu ba wani mai gidan jaridai dan garin su bane ko abokin shi ne ko wan shi ne ko shi ke tallafa mishi yana bashi kuɗi a abin da yace program din shi ne yasa gidan jarida zai ga mu daman gidan jaridan mu a aqidar shi abinda ake ci malin editorial yazo daidai ga irin wannan abubuwan da yasa gaba to zamu kama mishi kaga mu a nan kasashen mu na Afirka ba shi bane ake kenan in akwai abin da zamu yi koyi shine wannan kuma su idan ka dauka in kana goyen baya dan takara cikin mulkin shi abinda ya hodi a kamfe yace zai yi ba shi bane yake yi to zaka ga wa'annan wanda suka kama mishi sun hito sun nemi su taka mishi burki su mishi tunatarwa ga abin da kace za kai kuma mu ma dan shi muka kama maka to kaga abin da babu a nan kasashen mu
jama'a nan zamu dakatar da shirin dandalin yan jarida a yau sai a tarbi wasu abokan aiki a makon gobe dan jin wani sabon shirin yanzu a madadin bakin mu Shaharu Mamman da Amma Musa ni Suleiman Mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai wani jikon
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to zara a takaice mutane 11 sun jikkata a wani farmakin da aka kai wani gari a tsakiyar Isra'ila yayin da shugaban addinin Iran ya sha alwashin mai da martanin ladabtarwa a sanadiyar wani harin da Isra'ila ta kai a makon da ya gabata harin da aka kai da asuba a Tira ya kasance daga cikin barunguta da aka yi daga Lebanon jiya Asabar Jami'an Filistini sun ce mutum 6 sun jikkata galibin su yara a wani farmakin Isra'ila na jirage marasa matuka a wani asibiti a arewacin Gaza inda ake yi wa yara allurar cutar polio sojojin Isra'ila sun musa kai wannan harin kaso 1 cikin 10 na Amurka wanda suka cancanci kada ƙuri'a a zaben 2024 bakin haure ne da suka zama ƴan ƙasa kowane tasiri suke da shi a zaben na bana Batun bakin haure ya kasance batu mai muhimmanci a zaben shugaban kasar Amurka na 2024 inda kaso 28 na Amurkawa suka bayyana shi a matsayin babbar matsalar da ta addabi kasar. Duk da haka wannan damuwar da ake dadda nunawa na zuwa ne a wani lokaci da alƙaluman wannan rukunin al'umma su ma suka cancanci kada ƙuri'a. An kammala taron kasashen duniya mafi girma akan kare halittu jiya Asabar wanda ya gudana a Colombia. Ba tare da cimma matsaya akan yadda za a tattara kuɗaɗen da ake bukata don cimma wannan manufa ba yayin da ta cimma wasu nasarori taron kasashen mambobin kungiyar na 16 wato COP16 a takaice
Jama'a masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni Yona wa manyan dudu, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.